muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Mukeri. Jiya Asabar, Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gwaji mai muhimmanci a wani tashan harba tauraron dan Adam domin ƙara ƙarfin makaman nukiliyar ta. Wannan gwajin da yana zuwa ne gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da ƙasar ta saka wa kanta kan cewa Amurka ta sassauta matsayarta akan tattaunawar nukiliya a tsakiyar barazanar da take yi na dawo da gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango. Kamfanin dillancin labaran Koriya bai faɗi irin makaman da aka gwada ba a jiya Asabar, haka kuma bai fitar da wasu hotuna ba. Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami masu cin gajeren zango sau 13 tun cikin watan Yuni. Masu nazari dai sun yi hasashen cewa nan ba daɗewa ba Koriya za ta yi amfani da tashar Sohai wajen harba tauraron dan Adam a sararin samaniya ta hanyar amfani da tashar harba makamai masu cin dogon zango. Karkashin dokokin Majalisar Dinkin Duniya, an haramta wa Koriya ta Arewa duk wasu ayyukan makamai samfurin ballistic, amma a baya ta yi amfani da su ta hanyar fakewa da abin da ta kira ayyukan tauraron dan Adam wajen yin amfani da fasahar makamai masu cin dogon zango. Hukumomi a New Zealand suna ci gaba yau Lahadi da neman wasu mutane biyu da har yanzu ba a gano su ba bayan amauta a ranar Litinin a tsibirin kasar ta White Island. Muna aiki da tsarin da muka yi kuma muna tsarin za mu koma tsibirin magobe, amma babu kammala daukan shawarwarin mu ba ya zuwa yanzu, a cewar kwamishinan yan sandan New Zealand Mike Clement a jiya Asabar. Clement ya ce tsarin da suka yi a yau Lahadi shi ne za su gudanar da binciken kokof duk inda duk da cewar akwai hatsari da tarihin da wannan aikin su na sake samun tumbudin wutar da kuma ruwan dauda da ya taru sakamakon aman wutar ta farko da kuma buraguzan duwatsu da ma wasu sanadarai. Masu neman gawarwaki cikin ruwa sun ce mutane biyu da suka bata suna inda aka ga wata gawata ta so saman ruwa a farkon wannan mako. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun ƙasar Sudan ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Umar al-Bashir a jiya Asabar hukuncin ɗaurin shekaru 2 a gidan yari bayan an same shi da laifukan cin hanci da rashawa da kuma halatta kuɗaɗen haram. Tun cikin watan Afrilu ne ake tsare da Bashir bai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 tana mulkin ƙasar. Zai ci gaba da huskantan tuhume-tuhume a kan laifukan yaƙi da na kisar ƙare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi burin da ya kai ga tumbuke tsohon shugaban a cikin watan Afrilu sun ce hukuncin da aka yanke mai bai yi ba. Wannan ne dai hukunci na farko a cikin jerin tuhume-tuhume da ake yi wa Bashir, shi ne kuma hukunci na farko da gwamnatin wucin gadin kasar ta yi tun bayan da ta karɓi ragaban mulkin kasar a cikin watan Afrilu. Jiya Asabar, jama'ai a Afghanistan sun ce mayakan ƙungiyar Taliban sun kashe sojojin gwamnati aƙalla 25 a gabashin lardin Ghazni. Harin da aka kai cikin dare ya faru ne wato a gundumar Karabakh inda wasu jami'an tsaro guda 7 a daren Juma'a suka bude wuta akan sauran sojoji a wani karamin sansanin sojojin Afghanistan. Shugaban gundumar Gulam Habib Zarik ya fada wa murya Amurka cewa maharan sun kwashi makamai da motar sojoji daga sansanin kafin suka gudu zuwa wurin ƴan uwansu a yankin. Ya ce akalla sojojin Afghanistan biyu sun sami raunuka a lokacin harin. Kungiyar Taliban da ta dauki alhakin kai wannan harin a wata sanarwa cewa ta kashe sojoji 32 kuma mayakan sun kama sansanin, duk da cewa yawancin lokuta kungiyar kan yi karin gishiri a cikin bayananta. Daga karshe wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da kasashen wato da kasar China zai taimaka wa manoman Amurka ainun.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To masu sauraro, yau muke ban kwana da Mas'ud Abubakar, wani dan jarida dan asalin jihar Kebbi, wanda a hirar da suka yi da Hawa Umar a ƙarshen watan jiya ya yi bayani akan yadda ya tsinci kansa cikin halin makanta, haka kuma ya tabo irin fadi tashin da ya sha wajen neman ilimin zamani kafin ya gaya mata hanyoyin da ya bi har ya samu aikin da yake yi a wata kafar labarai. A ci gaban wannan tantaunawa bakon shirin ya yi bayani a game da irin kalubalen da ya fuskanta a makaranta, kasancewarsa makaho da ke aji guda da masu gani.
Komai na Allah ne. Daga primary school tun da na fara, gaskiya ma ina iya cewa ban taba daukan na uku ba a primary daya kenan. A secondary kuma abu ɗaya ne zan iya tunawa, akwai wata malama da muka taɓa saboda lissafi, ba mu iya lissafi saboda wannan zane square ɗin nan da ake. To ita yar boto ƙasa ce, lokacin ina GSS3 ba na mantawa, aka gaya mata cewa to gaskiya fa ta san yadda za ta yi, don to inda aka fara sai dai kawai a bani waiver na mathematics ɗin, amma abu ne wanda ba zai yiwu in yi shi ba. Saboda ita ma ta riƙa su ce a ita ba za ta yadda ba, in dai har ba zan iya yi da kowa ba, to ita gaskiya ba ruwanta, sai dai duk tam in yazo kawai ta sa je biro a wajen nan. Amma ita zai ba za ta yadda da kowa ba, ita ba za ta yi haka ba. To da yake dai ban ja abin da rigima ba, ban kai wajen hukumomin makarantar ba, kawai sai na batta. To gaskiya ita dai kam wani alƙawarin ta cika shi har ta yi service har ta gama wannan tam uku da aka yi a makaranta, dukansu in kai dai ba sakamakon jarabawa ta wannan, ka zaka ga jab biro ne a wajen. Amma bayan shi kuma duk da haka dai wannan bai sa di na wannan ba, zaka gani dai gaskiya a position zaka gani na hudu na biyar haka dai cikin mutum 200, 220, 150 zaka ga nazo na biyar na shida, duk da cewa tana wannan kin yadda cewa ta bada wannan waiver din. To kusan inda ka cire wannan shi ka ne kawai zan tuna, amma da ma muka zo SS mataki na secondary babba a wannan ma likafa ta cigaba, saboda ta cewa na dawo na biyu dina na uku haka har na gama dai haka Allah cikin iko shi, haka yanzu na gama
makarantar da basin secondary.
To shi ma nan alhamdulillah, shi ma gaskiya ban mantawa tun semester na farko, first semester a makaranta, bana mantawa jifin da na fita da shi shine 3.6 first semester, wanda a lokacin ka kai wannan ya nuna kana offer kenan. To gaskiya da ma shi na fara gaskiya a matakin jami'a kenan.
To masha Allahu, shin har yanzu kana aiki da wannan kafar yada labarai ta jihar Kebbi da kai magana?
Har yanzu ina tare da su, ina gabatar da shirin na ana ce mai in ka sayo kamar irin wannan ne shi ma amma sunan ne kawai bambanta wannan ana cewa ba mara ba na kasashe amma ashi kasashe wancan kuma ba ka sawa ba kai sorry eh to shi kuma wancan muna cewa in ka san yau wato ma'ana baka san gobe ba eh har yau ga masu bibiyan ma gidan talabijin din kamar kana da receiver Star Times da sauransu har yau ai ana mai ana ta sa shirye-shirye da yake bana nan dan daga saboda yanayin karatu to amma har yanzu ana maimaita shararwan da ne lokacin da nake nan kamin in tafi ƙara karatu misali har yanzu ana maimaita su kuma in Allah ya yarda kuma da yake yanzu mun kammala to in na koma kuma za a ci gaba da inda aka tsaya
na'am to shin wannan larura da ta same ka akwai dukkan da dai gashi ka cika burinka na aikin jarida dukkan da dai ba shine burinka na farko ba shin kana da burinka koma ma kai ƙara karatun lawyer din
gaskiya zuwa yanzu babu saboda abin da yake faruwa yanzu burina dai shine in Allah ya taimake ni in karasa karatu har zuwa matakin doctor wato PhD na samu zarafi amma dai magana a sashen shari'a ne wannan labari ya shafi gaskiya babu shi
jarida ta
kwace da gaskiya zama yanzu ma abin da yake tunani shine bayan nan ina so in nemi matakin karatu abin da ya shafi dangantaka kasa da kasa wato international relations ina so in san wani abu da ya shafi wannan bangare saboda duddina san cikin aikin jaridar ne ina so in ƙara faɗaɗa ilimin to amma wannan bangare kenan ina so in kai in ba da dan ƙarshe a wannan bangare dangantaka kasa da kasa shi ma in dan samu abin da ya sauka kashi ba
to masha Allah shin yanzu akwai wani abu da kake ji wannan larura da larura nan da akwai kana jin dama ba haka ba akwai wani abu da kake so kai
da yake da idan ba tashi da shi ba ka tashi ba ido kaga ai ba san dadin shugaban balanta kai tunani killa zaka zama soja ko kaza misali saboda haka ni wannan da ma na zo na waye gari da zama haka sai daga baya da girman ya fara kamawa na fara tunani ke san tunanin yana ci yana developing ne to daga baya sai kai gaskiya gwara ma da na zama haka don yanzu akwai privileges da dama ina samu kamar dama maki da dama yanzu komai banki yanzu naje banki komai layi in aka gani da sai an fara yi min kamar ko diban kuɗi ne security din ba zai bari ne a kai waya har line sai ya kawo jina ba a'a za a ba na gaba hakuri ya bari in je in aje kuɗi ne ma na je deposit haka za a ba wani na gaba shi hakuri kai tsaye za a tsaya a sware ni in asibiti ne ma in ko mutum nawa ne samu to za a bar ni in fara zuwa ba wai a ce wai in bilayi kamar sauran ba to abin da ya zama min da guraren ma'aikatan gwamnati da dama in ka je lalura ta kai ni misali duka zaka ga gaskiya mutane suna bani kulawa ta musamman wanda da a ce ina da idon nan to gaskiya da abin nan dai kusan dai ba zai samu ba
wato dai rayuwa masha Allah alhamdulillah didda wannan larura da ta same ka
gaskiya kan alhamdulillah mutane muna da hulɗa mai kyau da al'umma duk inda naji zaka ga gaskiya alhamdulillah ina yin abokan ne ma nan take zaka ga mafi yawancin gurare ma dai da zuwa na ba mu san juna ba amma zama minti 30 ko awa ɗaya zaka ga kamin in bawajan je gurgudu alhamdulillah na abokan ne ma dai kamin in bawajan
to masha Allah malam Mas'ud akwai mutane da dama wanda zaka ga larura ta kan same su a hanya ta rayuwa dama rayuwa ba wanda ya san yau kamar sunan shirin naka in ka san yau baka san gobe ba yawa amma sai ka ga kamar sun koma sun zama shikenan su yanzu rayuwar ma ai su bata da amfani ko wani abu makamancin haka shin wace shawara zaka ba wa irin waɗannan mutane
eh gaskiya abu mai kyau ne wato shi da kake gani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ka hannun karba hannun bayarwa fi hannun karba kullun wanda yake karba shine ƙasa wanda yake bayarwa shine sama so saboda haka mutane mu gyara zukatanmu wato bara da kake gani mutuwar zuciya ce duk da dai wasu na kafa hujja cewa ai in baka da yadda zaka yi eh haka din ne amma ai in ka samu yadda zaka yi din nan zaka ga wasu sun yi barar shekara da shekaru sun tara gidaje da motoci ma an baka labarin waɗansu sai kai mamaki akai da kuɗin baran sun yi mota sun yi gida sun sai shanu sai ka tawaki to me ya hana su tarkata wannan dukiyar su mai da shi na sana'a in ma misali ba su samu damar yin karatun ilimin zamani ba sai su koma ƴan kasuwa muna da su da yawa ga sunan manoma ƴan kasuwa ba su gani amma yau sun yi kauri sun yi shura in ka ji zaka samu a kasuwa suna da shaguna sun wannan saboda haka abin da nake so in ga mutane shine dai bara kaskanci ne addini bai da dabara ba ko na musulunci ko na kristanci saboda haka mutane mu tashi tsaye mu yi addu'a mu yi aiki in kai addu'a kai aiki sai Allah ya taimake ka in ma da kana baran ne to in Allah ya taimake ka ka samu wani ce zai taimake ka da jari ka samu ta sana'a ta kamar mai wadda zaka yi sai a taimake ka da jari sai ka je ka yi in kuma ma cikin barin ne da gobe ka samu ka tara abin da zaka yi sana'a to ina baka shawara ka aje sana'a barin nan ka jinginar da ita saboda gaskiya bara gaskanci ne
to ya batun goyen baya daga wajen ƴan uwa kuma
gaskiya alhamdulillah ƴan uwa za da aka tashi a gida aka tun ma inda zaka gane cewa ana da goyen baya ai tunda aka ta nema ji a samu idanun su farfadu bai samu ba saboda an yi gwagwarmaya sosai an bata lokaci da kudade saboda adiga adin yayi Allah bai yi ba so da suka ga kuma an sani a makaranta aka ga gaskiya makarantar nan ta Allah ya sa ta karbe ni kuma na maida hankali to gaskiya ba dai masu ka tsintsiya dai kowa na nashi bakin kokari iyaye ne dake iyaye na duk suna nan da ransu da kawu suna nan haka da sauran cousins to suna da su kokari kowa dai ya ga ya taimaka wajen ganin cewa dai duk ranar da ma za a waye gari a kawo labari ai wani kaza kaza za a sa su cikin tarihi cewa ai wani ya taimaka wani ya taimaka kowa dai ta ba ta shi gudunmuwa misali ya ga dai an cimma gaci
to masu sauraro a nan shirin na yau ke kamala sai a makon gobe za mu kuma zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Masud Abubakar na birnin Kebbi da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar. Ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku mu ne lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka muiwa.
Abinda ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo cigaban iyali mafi muhimmanci su zai shine mutum kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education
to mu abinda zamu ba da shawara sabuwar shekara ta zo Allah ya kawo mu a taimakin matasa da mata domin ana cikin wani hali
mun lura cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun ta neman abin duniya a su kasashe
Yadda muka bude shirin domin iyali kenan a wannan shekara mai karewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fata an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2019. Waiwaya aka ce maganin mantuwa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata su ne duniya.
Batu na farko da ya fara daukar hankalin shirin domin iyali a wannan shekarar shine yunkurin da shugabannin Fulani suka yi na gabatar da wani shiri da suka ce zai taimaka wajen inganta tarbiyya tsakanin Fulani. A wani taro da suka gudanar a Minafa da gwamnatin jihar Niger, shugabannin Fulani sun ce za su hana tallan nono da mata da ƴan mata suke yi da suka ce na bata tarbiyya da kuma samar da bara gurbi. Ga abin da shugaban kungiyar makiyaya na Minetta Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Hardon Zuru yace a wurin wannan taro.
Magana tallan nono ƴaƴan matan yana ne. To yanzu mu ma muna da ƴan sandan mu don ƴan sakan sun yi mutum 10,000. In baka bari girma da arziki ba ka hana diye ka tallan nono ba, to wallahi duk abin da ya same ka kai ka jama kanka domin hillancin mu ba mu sake da a ci mutuncin hillanci. Dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'ar musulunci to za a daura maka aure sai an ja sadaki. Sadakin nan babu wanda zai so a ce uwar shi ta haihe shi babu sadaki. Duk duniya gaba komai rashin kunya ka baka so a ce mamaka ba sadaki an ka aure ta. Dan ba sadaki ba aure. To sai aka ce kuma wajen daure aure malamai za su zo zauna ce ai salati 10 ga annabi. A ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da ba wurin kwana da koyon mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda ya ce in ka aure ta ka aza mata kware nono ta je talla. Talla nono akwai kare mutuncinta ciki to bari wada muku hadarin shi. in ba mu ba yanzu ba mai auren budurwa shekara 16-17 yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta taje ta hurma katon banza ya ruga mata ciki ta dawo ta haihon ma shege cikin gidanka ta haihon ma dankin nafin cikin gidanka in dai da dan arziki ne wanda uban shi ne ya haife shi tare da uwar shi na sunna akwai dan da zai je ya bada shawara a zo a dauki uban shi ta wanda haka kallan nono ardawa babu ruwan mu da wata magana wallahi duk wanda bai hana diyar shi kallan nono ba tsowa kan daga shekara 50 kaga dama ba ta ta kwana ma kasuwar kai ka sani amma dai matasan yara mata ƴan mata matan aure to wallahi kullun ku duk wanda bai bari ba billahi lazim mun daura kamar hada da ku
to duk da yake Fulani matasa mata sun ce sun yi maraba da wannan yunkurin sun ce akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ɗaya daga cikin su mai suna Hurera da shirin domin iyali ya hira da ita a garin Rijau take cewa
in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗayan uba yana kishin iyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya dauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya bata dama ta ci gaba da tallan fara da nono iyakan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta sida ba sa ce fa ni wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shikenan sai dai ka dauka kai zaka dauka a kokolwanka ka kai shi cikin gari a nika da kudin nonon nan zaka yi nika kai ce fa ne sabulu an rashin lafiya ya kama da shi zaka yi kuma wani lokaci shani kai ma sukan yayi ba nono a hakanan sai dai ka je kai sodore ka siya nono a hakanan kuma zaka saida ka je kai mishi cefa ne ka ci da shi ka ci da ƴaƴan shi sannan ka dauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima hakanan ya tashi duka alfara da nonon nan ne zaka yi wannan hidiman kaga ko wata idan har ba ta da wannan karfin idan ba ta kai zuciyarta nesa ba sai ka ga tarbiyanta ya lalace su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masaran ma bai ba matar shi idan ya tatsi nono ya bata shine nan za ta siya masara ta nika ta yi cefa ne koko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a hakanan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan Fulani asiri da wanda ta yi da wanda ba ta yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abin ma ya ma bata man rai
a wannan shekarar ne kuma aka gudanar da babban zabe na kasa a Najeriya da ya hada da zaben shugaban kasa da na ƴan majalisun tarayya da kuma na gwamnoni yayin dauko muku rahotannin zaben ne muka yi wani taro na musamman domin nazartar kalubale da mata suke fuskanta da nufin ganin an iya samun karin mata da suke shiga harkokin gudanar da mulki ga kadan daga cikin abin da matan ke cewa
sunana Hadiza Sanda Umar gaskiya nayi farin ciki da Allah ya kawo ni wannan zama saboda muna daga cikin mata da muke da bakin cikin abin da yake tafiya a kasar mu Najeriya tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin fadi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zubda mata to daga nan ne matsalar mu da Najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba to da da mu samu yanci saboda mu muke da vote din a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da ke saboda baki da capacity baki da kudin da zaki iya ba waɗannan delegate to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa
a cikin bayanan da muka yi mun tabo batutuwa da dama bari in faro da wannan batu na ba mata kashi 35 cikin 100 ina da tambaya guda daya akan wannan batu muna so mu zabi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zabi cancanta demokradiya muke Hajiya Yusuf
ni ga ina kira ga mata ya kamata mu yi abin da ya kamata yadda kika ce kamar yadda na rubuta anan na rubuta tantancewa kin ga yanda aka zance mace babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun dade muna yadda da shi shine ake cewa wai mata ba sa taimaka mata ƙarya ne da kika je office kina nemo wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na mutum ya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga akai abu daya inda muke samun matsala sai mace ɗaya tayi abu daya duk sai a shafa mata gaba daya namiji zai abu shi kanshi kawai yayi ba zai shafi dukan mazajen ba. Idan muka samu wani abu mace ba ta miki wannan abun ba sai ki ci adan tana gani dan ni mace ci a'a halinta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani office ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne. Amma kin ga ba lokacin da za a ce wai namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwar shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taban haka. Saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace tayi abu a daina daukar shi wai mata gaba ɗaya kenan. Ita tayi abin ta yadda take so ba ta yi niyyar taimako ba yadda kika shiga ba ta taimake ki ba a kowace zaki shiga office din ko ba office din da kika shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka. To as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu. Zamu yi ta tabe so ya kamata wannan abu mu kakkabe shi gaba daya. Kuma idan kika je neman abu naka cewa women da a turance nake cewa don't play the woman card. Idan kika je neman abu baki samu ba kake ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ne kije ki zauna ki duba ki gani menene da ban samu wannan abun ba wani kuskuren nayi ya zan yi in gyara. Yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da Tubahiro Dudune da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya a shafinmu na internet voahausa.com. Alheri.
Ai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.
Kuma dalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su. Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.
Malaika nakupende malaika. Malaika nakupende malaika. Nami nifanyele itwa na mwenzio nashindwa la malize nawe. My life.